rana a gaban majalisar tarayya. Ana ci gaba da nuna matsin lamba da a tsigin shugaban na Najeriya da ma mataimakinsa domin zarginsu da ake ci gaba da yi na kasa samar da tsaro a kasar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk ke aika mana daga Abuja.
Wannan bukatar da waɗansu malaman addinin Islama suke gabatarwa tana zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayansa su ma suke matsa musu lamba cewa sun yi hudubobi da wa'azi daban-daban domin a zaɓi shugaba Muhammadu Buhari. Don haka yanzu lokaci ya yi da za su shiga jerin mutanen da ke matsa lamba domin a sauke shi tunda ya kasa cika alƙawuran da yawa 'yan Najeriya musamman musulman da aka jawo kansu a zaɓe su domin samar da tsaro a cikin Najeriya. Babban limamin masallacin da ke cikin yankin Amsco da ke gala Dima a Abuja, wato Sheikh Muhammad Ibrahim Fadl, ya bayyana min a fira da na yi da shi cewa ai babu makawa wanda ita ce hanya kadai da shugaba Muhammadu Buhari zai iya biyaya akan ta domin shi abinda 'yan Najeriya ke bukata ya yi, inda yake cewa
ba wai zama muka yi ittifaki ba, kowa nazarinsa da tunaninsa abinda zai bada menene mafita. Tunda kasan nan a demokaranci an zabi shugaban kasa kuma alhamdulillah yau kusan shekara 6 fata ake tunanin cewa abu wannan za su kare, ba ma karewa ba ko ragewa. A ce bayan wata biyu uku kullum kashe-kashe, abinda ya faru a Maiduguri mutum 111, abinda ya faru tsakanin Abuja Kano mutum 45, to wa'innan shi ne ya tara malamai hankali. Sannan kuma da dama malamai sun kai shawarwarinsu ga shugaban kasa, ya ce ya karba zai duba, to wa'innan abubuwa ya karba shawarwari zai duba tun hawansa mulki zuwa yanzu ana taba da shawarwarin a rubuce da kuma fada a baki duk an yi. To shi yasa idan sojoji jin nan ba za su magance ba, yayi kokari ya tsike wayannan sojoji ya kawo canja wai kawo wayansu nan ma bai yi ba. To me ya kamata ai a demokaranci? Babu tashin hankali, babu hargitsi. Ni ma tunani na kenan, la Allah wani neman shi ma ya ga wannan shine tunaninsa. Sai mutanen majalisar wakilai da kuma majalisar dattawa sai su zauna, idan suka zauna sai kuri'a dukkan su haɗe, ba bambancin tsakanin jam'iyya kaza ko jam'iyya kaza ko fari ko baki, ba zancen wani kabila kaza ko lahiya kaza, gabashi ko yammaci, duk a haɗe dukkan mu 'yan Najeriya ne. Lokacin da aka yi zaben nan dukkan ne aka yi suka yi zaɓe. To saboda haka ayi kokari a tsige shi da shugaba, shi da mataimakinsa, domin malamai kullun tunane suke dare da rana, musamman ma duk wanda yake da imani a zuciyarsa a wannan kasa, ba wai don kasan mu din ba, amma don ƴan uwanmu da suke mutuwa. To kullun mutum tunaninsa yake ina maganin wannan abun. To muka gani in babu wata hanya, in ba sai an tsige ba, to in shi yafi maslaha a tsige shi a daura wayansu sai mu gani.
Shi ko Sheikh Hussein Zakariya mai wa'azi ne a Abuja wanda ya bayyana min cewa malamai fatun farko sun zake da suka shiga sha'anin siyasa da ba nasu ba, inda yake cewa
malami in dai malamin addini kuma har ma a ce shi liman ne na masallacin Juma'a ko kuma mai wa'azi wanda za a saurare shi, to aikinsa shine ya faɗi abin da ke da kyau a aikata, ya kuma faɗi abin da bai da kyau don kar a aikata. Da harkokin siyasa da waɗansu al'amura na shiga cikin gwamnati ba aikin malami ba ne. Malami abin da ka san shi da shi shine wato al'amuran bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, wato ya umurni da abin da Allah ya umurta sannan kuma ya hana da abin da Allah ya hana. Saboda haka ina ganin wannan zarafi ya ce malamai suka shiga cikin abin da ba nasu ba. Saboda haka ina ganin ni ba daidai ba ne matukar za su iya samun Buhari shugaban kasa kenan su gaya masa ga kura-kuran da ake yi, su same shi su gaya mashi ya gyara, ko kuma su 'yan majalisa su go same su su gaya masu cewa ga abin da bai gina ke yi ke gyara. Wannan shi ne abin da ka san malami da shi.
Malam Hussein Zakariya kenan, malamin addinin Islama a tattuna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
A yankin Hong Kong an kama masu rajin kare demokuraɗiyya 8 saboda zarginsu da ake yi da shiga zanga-zangar da aka yi a farkon shekarar nan don nuna adawa da wata dokar tsaro da China ta saka a birnin. Daga cikin masu fafutukar da aka kama har da tsoffin 'yan majalisa Lian Kwakhon, wanda aka fi sani da long hair wato mai dogon gashi da wucewa, da kuma Eddie Chu. 'Yan sandan yankin sun fitar da wata sanarwa wacce ke nuna cewa ana tuhumar mutanen 8 waɗanda shekarunsu ke tsakanin 24 da 64 akan laifin tunzura jama'a, shiryawa da kuma shiga gangami ba bisa ka'ida ba, sai dai 'yan sandan basu ambaci sunayen mutanen da aka kama ba. Sama da mutum 370 aka kama a ranar 1 ga watan Yuli, bayan da hukumomin Beijing suka amince da wata dokar tsaro a matsayin martani ga zanga-zangan da aka kwashe watanni ana yi a yankin na Hong Kong, wacce ta jirkice ta koma tashin hankali cikin rabin watanni na ƙarshen shekarar 2019. To a ɗaya ɓangaren kuma, China na suka Amurka kan sabbin takunkumin da ta saka wa wasu jami'an ƙasarta da kuma ci gaba da sayar da makaman soji da Amurkan ke yi ga Taiwan. Wasu masu sukar matakin na saka takunkumi da Amurkan ta yi wa China na kallon hakan a matsayin wani yunkuri da gwamnatin Trump ke yi na tsaurarawa China ta yadda zaɓen shugaba Joe Biden zai sha wuya wajen kyautata dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. Ofishin zartarwa na China da ke kula da sha'anin yankin Hong Kong ya yi Allah wadai da wannan mataki na saka takunkumi akan wasu 'yan majalisar ƙasar 14 waɗanda suka amince da dokar tsaro da aka sanya wa Hong Kong a farkon shekarar nan. A halin da ake ciki, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Huan Xun ya nemi Amurka da ta soke cinikayyar sayar da makamai ga Taiwan, yana mai cewa yin akasin hakan zai sa ita ma China ta maida martanin da ya dace.
Madalla, to a jihar Bauchi, shugaban hukumar bincike da gwamnan jihar ya kafa, wato Justice Habibu Idris Shal, ya ce hukumar ba ta shari'a ba ce kuma za ta binciko duk wani batun cin zarafin mutuncin dan adam, ta kuma ba da shawara akan abin da ta gano wa gwamnati domin aiwatarwa. Gadi Abdul Wahab Muhammad da ƙarin bayani.
Makasudin kafa hukumar shine bin kadin mutanen da ake zargin jami'an tsaro na 'yan sanda suka ci zarafinsu. Shugaban hukumar binciken Justice Habibu Idris Shal ya yi ƙarin bayani dangane da kirkirar hukumar.
Ainihin kwamitin an kirkiro ta ne saboda a ga yaya ne za a iya gyara gaba ɗaya ma 'yan sandan ƙasar nan gaba ɗaya. Babban dalilin kirkiro wannan kwamiti a ƙasar nan saboda gyara hukumar 'yan sanda ne. To na binta shine a ga ina ne za a tallafa ma waɗanda aka zalunce su da jimawa kuma wanda ba su nemi haƙƙinsu ba. So wannan kwamiti mutane su yi amfani da wannan kwamiti su zo su faɗi abubuwansu don zai taimaka a gyara hukumar 'yan sanda na ƙasar nan. In har za a zalunce ka baka zo ka ba da shaidan an zalunce ka ba, to baka taimaka ma kanka ba, baka taimaka ma ƙasan ba, don abu ne da bai yau in ta tashi a kanka gobe tana kan wani ne. Mu a nan arewacin ƙasar nan muna da wani ɗabi'a, mu ko me ya faru sai a ce na bar ba Allah. To hakan wani lokaci ba zai yi ba, don ba zai taimaka don a gyara waɗannan kurakuran da yake faruwa ba. Yawwa, ba kamar yadda nace ba hukunci za mu yi ma 'yan sanda ba, a bincike za mu yi. So in mun yi binciken zai taimaka mu ga ya ne za a gyara gaba ɗaya ma ba watakila hukumar 'yan sanda ba, zai zama hukumar tsaro ma gaba ɗaya na ƙasar nan.
Shi ma sakataren hukumar ya yi ƙarin haske dangane da jimla da kuma irin ƙorafe-ƙorafen da suka karɓa.
Sunana Sabiwa da Mugumba, ni ne sakatare na wannan kwamiti. Kamun karɓi petitions guda 11 and gabaki ɗayansu 11 nan lauyoyi ne suka gabatar a madadin mutanensu.
Kamar sun danganci me ne haka?
To wasu daga ciki akwai wanda lawyer ne da kanshi ya yi filing akan ci zarafin shi da aka yi mishi. Akwai waɗanda su families ne daban-daban wanda aka samu ɗan wani matsala a tafa balewa, wanda kusan family guda hudu aka ɗan yi harbe-harbe a police station har aka kashe 'yan uwansu. Akwai wani wanda shi kusan shekaru kusan 9 ma kenan, wanda suke zargin cewa 'yan wannan sashe 'yan sanda na SAS da ake kokari a yi bincike a kansu su suka tafi da shi har yau ba a dawo da shi ba. Ga su da haka dai suna.
Layo, na ji ta bakin kwamishinan 'yan sandar jihar Bauchi Lawal Tanko Jimeta domin sanin ko an gayyace su da su bayyana gaban hukumar ga abin da yake cewa.
Mun samu gayyata na wannan kwamiti na 'yan SAS, kuma mun samu directive cewa kan kowane state commando su je su representing 'yan sanda. To mu a Bauchi state ba mun samu gayyata, kuma muna da wanda suke wakiltan ma wannan. So far amma sun fara zama ka sani, an yi reviewing abubuwan da za a yi a ciki da kuma petitions da aka karba da sauransu. Amma dai tabbas mu hukumar 'yan sanda na Bauchi muna nan cikin wannan kwamiti.
Daga bisani na zanta da lawyer Muhammad Mahmud Maidoki da ke tsayawa masu mutane biyu, wato ɗa da kuma mahaifi, dangane da batun shanu da tumakai da ake zargin yan sandan sun salwantar.
An ci zarafi ne wa wanda nake wakilta, mutum biyu, uba da da. Wanda nake wakilta shine Isiyaka Muhammadu, a wanda an kama shi yana kiwon shanu guda 20 da tumaki guda 13. Ana zargin sa tare da wadansu mutane cewa su yan fashi ne, sannan kuma suna kidnapping. Da aka kama yaron da wadannan garken shanu da tumaki, aka garzayo da shi yan sanda a nan garin Bauchi, aka ci gaba da tsare shi. Dabbobin sa yana hannun yan sanda. Mun samu labari daga majami karfi cewa shanun nan sun salwanta. Tunda ana da committee da ta bincika irin cin zarafi, wannan cin zarafi ne. Cin zarafin da aka yi wa mutane muke ganin cewa to yana da kyau. To wannan committee ita take daidai da daukin matakin da ya dace.
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda a yayin da ake ci gaba da tsare-tsaren zaɓuɓɓuka zai gudana a wannan wata na Disamba, hukumar zaɓe ta Sani ta shirya wata muhawarar bayyanar jama'a domin ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka a jami'ar Abdulmumini da ke birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sallah Mamuna Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Muhimmancin gudunmuwar matasa wajen tabbatar da zaman lafiya a lokacin zaɓe yasa hukumar zaɓe ta ƙasa Sani shirya muhawarar bainar jama'a domin jan hankulan ɗaliban tsangayar kimiyyar ilimin doka ta jami'ar Yamai, don ganin sun kauce fadawa tarkon 'yan siyasa, musamman a irin wannan lokaci da ake gab da gudanar da babban zaɓe, kamar yadda kakakin hukumar zaɓe Nafi'u Wada ya shaida mana.
Kun san dama din in kuka diba ƙasashe da dama, in aka yi zaɓe su wane ne ake ɗauka su zo suna bige-bige suna kare-kare? Matasa ne. Kowane ɗan ƙasa ya huto ya yi zaɓe, kuma in ya yi zaɓe koma gida cikin kwanciyar hankali.
A wani abin da ke zama sabon tsari a tarihin zaɓukan Nijar, akasarin 'yan takarar zaɓen shugaban ƙasa sun ziyarci jami'ar Yamai a wannan karon a bisa gayyatar ƙungiyar ɗalibai ta Iyonun, inda kowanne daga cikinsu ya yi wa ɗalibai bayani a game da ayyukan da yake sa ran yi wa ƙasa idan ya samu yardar talakawa a zaɓen 27 ga watan Disamba. Dalili kenan hukumar zaɓe ta ga dacewar yi wa ɗalibai hannunka mai sanda.
Ko ma menene za ka zaɓa a zamanka na ɗalibi, shi ma wancan ɗalibin ko ma menene zai zaɓa, ya kamata a ce yanda aka san su union ɗin da ake ce musu su tsaya cikin haɗin kan nasu, kar su bari don saboda harkar zaɓe 'yan siyasa su raba su, kuma in suka raba su su sa ruɗani cikin ƙasa, su sa toye-toye, su sa bije-bije cikin ƙasa.
Baya ga batun zaman lafiya, wannan muhawara na hangen ganar da matasa hikimomi da dubarun tsara zaɓe a dokance. Muhammadu Hashimu shine babban maga takardar kungiyar Iyonun ta ɗaliban jami'ar Yamai.
Wannan tsare-tsare da aka yi muna ga abubuwa ne masu kyau, ana kawo gudunmawa domin raya demokrasiya a ƙasar mu ta Nijar. Ɗalibai da suka shi tsara wannan abu wanda ke karatu ne a ɓangaren shari'a, masu su ne za su zama lauyoyi, su ne za su zama jujjoji da sauransu kenan. A ɓangaren karatunsu ma zai ƙara musu sani, saboda an kawo manya-manyan ƙwararru wanda za su zo su yi muhawarori tare da su. Shi harkar zaɓe akwai harkar shari'a da sauransu.
Fiye da kashi 50 daga cikin 100 na mutane miliyan 7.5 da suka yi rajistar zaɓe a Nijar matasa ne, yayin da bayanai ke nunin 'yan siyasa kan yi amfani da matasa don cimma gurin siyasa ba tare da la'akari da abubuwan da ka iya tasowa ba. Dalili kenan ƙungiyoyi da hukumomin wannan ƙasa ke jan hankalin matasa su yi karatun tanisu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sallah Mamuna Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma ga Muhammad Baballe da shirinsa na noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sannadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne kan yadda annobar cutar coronavirus ta shafi harkokin noma a Najeriya, kuma barazanar yunwa da al'ummar kasar ke fuskanta. Muna kuma tattaunawa ne da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta Samari da ke Zaria, da kuma Dr. Shu'aibu Madugu, darakta a Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya, wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakili